Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25/31 da kuma 41. Masu sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar kuma na iya sauraron mu ta VOA Africa mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya a can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alpha Radio za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com sunana Aisha Mu'azzam Litinin shirin yau da gobe zai yada zango a Najeriya tare da wakiliyar mu Rukayya Basha. To sai a sake gyara zama. A ci gaba da sauraron shirin yau da gobe.
Sai haka yake masu sauraro barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon zango na shirin yau da gobe. Kamar dai kowane lokaci shirin yau da gobe kamar da kuka sani masu sauraro shiri ne dake tattauna kan zamantakewar rayuwar mu ta yau da kullun kama ababen da suka shafi rayuwar matasa maza da mata har ma da magidanta da abin da ya shafi kasar mu ko in ce duniya baki daya. To a yau dai zamu tattauna ne kan abin da ya shafi wato hakuri tsakanin ma'aurata. Shin a matsayin ki na uwar gida da kike sauraron mu a daidai wannan lokacin tsakanin ki da mijinki waye fi hakuri ko kuma in ce kai magidanci da kake sauraron mu a daidai wannan lokacin tsakanin ka da matarka waye fi wani hakuri kafi ta hakuri ne ko ko tafi ka hakuri kana kada dai ku sha'afa zamu kawo muku hira da mawaki da kuma kwalam da makulashi ma sauraron mu sai ku kasance tare da ni Rukayya Basha domin jin yadda tattaunawa namu zai kasance. To Alhaji Mu'az idan na fara da kai idan muka wato shiga cikin zamantakewar rayuwa musamman ma zamantakewar rayuwar aure wa kake ganin yafi hakuri ne mata suka fi hakuri a cikin rayuwar aure ko ko maza suka fi hakuri a cikin wato zamantakewar rayuwar aure?
To abinda nake gani hakikanin gaskiya tsakanin miji da mata kowa yana da iya bakin kokarin sa kowa kuma yana da bakin hakuri yana da iya hakurin da Allah ya dora mishi amma ta wani bangare a hakikanin gaske ne zan iya cewa ƴaƴa mata suna da hakuri akan zama da mazajensu na aure kuma haka su ma ƴaƴa maza din suna da hakuri akan matayensu domin hakikanin gaske ita wannan mata kai ka aure ta ka kawo ta gidanka kuma ka aure ta ne bisa ga sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam kuma a takeice wata sai ka shimfida mata dokoki ta habi wata ka shimfida mata dokoki ta watsi da su domin za ta iya cewa miji goma ba uba goma bane. To a hakikanin gaskiya duk mata da take irin wannan ni na imani har ga Allah bayan da za a iya kasance ta samu kyakkyawar rayuwa ta aure domin duk mutumin da bai bi umarnin Allah da dokokinsa ba bayan da za a iya zauna lafiya. Amma kuma wani bangare su ma mata suna da hakuri abinda zan ce mace tana da hakuri mace da dadi ba dadi ga wanda taba Allah da manzonka za ta iya hakuri da kai domin a hakikanin gaskiya ko ka samu ko baka samu ba wata za ta kokari ku hadu kurfa maka asiri wata kuma daga inda tawaye gari take baka samu ba so ɗaya so biyu so uku to kun dinga dauki ba radi da ita kenan to saboda haka ni saboda haka nake gani kowa yana da iya bakin hakuri irin nashi amma a hakikanin gaskiya da namiji ya fi hakuri fiye da ya mace saboda shi da namiji shike aurenki kuma zaman shi kike shi ya kamata ki bi umarnin sa ki bi umarnin Allah da manzon sa ba umarnin wanin sa ba kai kuma da namiji wannan amana ce wadda Allah ya baka amanan da Allah ya baka dole ka rike ta ka bita kamar yadda Allah ubangiji ya shimfida maka ka rike ta bisa ga sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam amma har idan aka samu sabanin wannan to daga kai har ita sai a rasa ina aka dosa kowaye mai gaskiya kowaye mara gaskiya to saboda haka ni abin da zan ba nake hange gaskiya fi sabilillah da namiji yana da hakuri to wani bangaren kuma gaskiya fi sabilillah a mace ta fi da namiji hakuri akan yanayin zaman aure zaman take aure
to haka yake Hajiya Binta kin ji abinda Malam Mu'az ya faɗa a cikin zauren na cewa shi duka dai kowanne bangare suna da hakuri to amma kuma kamar bangaren mata sun fi maza hakuri to a matsayin ki na wato mahaifiya uwa kuma mace wa kike ganin yafi hakuri a cikin zamantakewar rayuwar aure
maganan da babana yayi Malam Mu'az wannan maganan gaskiya ne gaskiya mu mata mun fi hakuri amma ku yi hakuri fa maza mu mata mun fi hakuri amma musamman hakurinmu ya danganta da tarbiyyar da yarinya ta samu kafin ta aure daga wurin mahaifiya ko da in ce daga wurin iyayenta duka guda biyu akwai iyayen da ake aurarwa kaman yanda ya fada in namiji ya zo yi ma mace shimfida ba ta iya bi ko kuma wata za ta bi da dadi ba dadi to amma musamman wanda suke fadin cewon ai namiji goma ba uba goma ba ba mamaki tarbiyyar da suka ga ana yi a gidan ke na tsakanin uwar da uba so su ma in sun yi aure sun shigo gida hakan za ta iya faruwa komai yana iya faruwa amma maganan hakuri gaskiya muna da hakuri sosai da sosai akwai namijin da zai tashi ya fita malama in ya fita tun sallan asuba baki kuma ganin shi sai dare kwanciya bacci me kuka ci da safe bai sani ba me kuka ci da rana bai sani ba me kuka ci da daddare bai sani ba da haka dai kin dai hakura da dadi ba dadi kina nan to abu kankani zaki mai ke kuma sai ya nuna miki ai shi ikon shi yafi naki to daga nan ne matsala take samuwa ga wacce ba ta da hakuri amma akwai mafi yawancin mata da maza suke kuntata musu ina sha gani sai dai a shiga daki ai kuka a share hawaye saboda baki da daman da zaki je ki ga yama wani baki da kafar da zaki dauka balantana ki je ki ga yama iyaye sakamakon tarbiyyar nan da kika dauko ta daga gida amma in ya zama babu tarbiyya tun daga gidan iyaye to akwai fa matsala a wurin aure hakuri fa ba zai samu ba dan da yayi mata za ta ce ai gidan aure ba gidan wahala bane saboda haka ne ka dauko ni ne daga gidan ubana ina jin dadin rayuwa ni baka isa ka wulakanta ni ba sannan kuma kin kika koma gidan ma ba kowa bace wannan irin abubuwan su da yawa yana faruwa musamman ga mu mata da iyayenmu abubuwan da ake ta fama da shi kenan sai dai mu ce ubangiji Allah ya kawo mana saukin rayuwa
to Allahumma amin to aji Na'im idan na dawo bangaren ka kaji abin da wato ƴan uwa a cikin zauren suka faɗa kowa dai da wato ra'ayin shi kan wannan maudu'i da muke tattauna shin a ta bangaren ka wa kake ganin yafi hakuri matan ne ko mazan ne
a bangare na maza ne suka fi hakuri saboda su ne shugabanni sannan kuma gashi ya auro mace kowan dawainiyan wannan yanzu yana kan shi shi kuma yanzu dawainiyan kanshi yana kanshi ne amma dawainiyanta yana kanshi duk wannan fadi tashin da yake yi ba yana yi bane ba wai dan kanshi a'a yana yi ne dan ita to shi yasa ni a tunani na da kuma wannan babu yanda za a ce mace tafi namiji hakuri sai dai a ce namiji yafi mace hakuri saboda duk wani waje da zai je da abubuwan da zai je ya nemo duk zai nemo ne saboda ya kare mutuncin kanta to ita kuma sai ta tsaya ita kuma sai ta kare mutuncin kanshi saboda ana samun matsala sosai kamar yadda ake fuskanta namiji zai fita zai je neman inda yake neman abincin shi zai yi awanni wani ma a misali ma irin abin kiga ba a samu ba amma ka idan ya dawo macen kuma zaki ga ta tashi kawai kila wata ta haushi da fada ko kuma a dai dinga dai samu irin wannan abubuwan ba in ta dawo ba ta irin kwanta mai da hankali haka
to akwai dai tambayan da zamu yi maka amma dai kafin na yi wannan tambayan barin dawo wajen Aji Mu'az da yake cewa mata sun fi maza hakuri akwai mata a wannan zamani musamman ma matan wannan zamani da ake ciki da cewa mata da dama wani lokaci mutunci iya daidai gurgudu abin da kake a gida iya daidai mutuncin da za a yi maka da kuma iya daidai hakurin da za a yi maka to kana ganin maza suna abin da ya dace ne yasa kace mata sun fi maza hakuri koko ya al'amarin yake
alhamdulillah abin da yasa kamar yanda ne wannan ne ina gabatarwa bisa ga haƙi na shari'a ne kuma a takaice shi dan miji ai haƙinsa ne ya kula da iyalinsa kuma duk nauyin da Allah ya dora mashi dole wanda yake riga ya dauka ne domin ya riga ya dauki alƙawari daga wajen iyayenta waliyar ka sheda ya kuma dauki alƙawari wajen Ubangiji Allah kuma ya sheda saboda haka babu wani abin da zai iya kasancewa ka fita ka ban mace wani nauyi wanda yake kai Allah bai wajabta mata ba wanda yake da haƙin ci da shayarwa da tubatarwa da koyar da addini ɗakin kwana amana da karko kenan sai mutum kawai ya kakkaba riga wani idan garewa ya kama hanya ya tafi illa masha Allah sai wani bai dawo gidan nan ya zo a takaice ya ce shi bai samu komai ba ko mutum ya je ya samu wajen mai shayi ko wajen mai wani abin nan ya ce koshi ya dawo gida yana ga zaibin musu garo garo to kin ga na farko hakurin mace kenan na biyu mace inda ya kasance ba ta da hakuri wuri guda ɗaya ne ko kuma ke da rashin hakurinta bin umarnin Allah da dokokinsa da bin umarnin aure wata mata dama da shi ba abinda take yi kawai ita a kowane lokaci abinda take so ka biya mata bukatarta in baka biya mata bukatarta ba fitina yau daban ta gobe daban ta jibi daban ta gata daban ba za ta rena kanta ba sai randa aka wayi gari aka ce yau ka dauki takarda ka rubuta ka mika mata to daga ran nan hankalinta zai tashi amma duk abinda za ta yi maka za ka shanye zaka kuma hakuri bisa ga dukkan abin da zaka taimaka amma kuma a takaice ita tana ganin kamar tana sama da kai ne kai kuma kana bin umarnin Allah da dokokinsa ne shi yasa ya kake hakuri da ita har Allah Ubangiji ya sa Allah ya kawo ran da wannan nauyi da Allah ya dora maka kai hakuri da ita ita ma ta yi hakuri da ita da kai ya kasance ta nuna maka hakurin nan ka sallame ta to daga nan za ta rena kanta domin akasari duk matar da zaka gani yanzu suna yawo akasari rishin mu umarnin Allah da dokokin sa ne da mun umarnin aure daga inda mace take wannan to insha Allah gurbi tana cikin wahala amma daga inda mace ta yi hakuri ya kasance ta yi biyayya ya kasance namiji shike sama da ita ta bi shi kamar yanda Allah da manzonsa ya biye ce kuma ya kasance ta yi hakuri da shi to insha Allah gurbi da izinin Allah tana kallo sai Allah ya mata sakayya akan abin da ya shafi hakin aure amma in mace ba ta yi hakuri ba ta tare da hankalinta ko ya kasance ta nuna wata damuwarta to sai a wayi gari idan gidan haya ne ma suke sai a wayi gari inda za ta rinka kwana ta zo tana bin dakuna in kuma a gidansu ne sai ga an dan rame mata wani dan wuri dan kadan a wayi gari ma ta zo tana fada da karnan da kannanta da yan uwanta da daga nan sai ta yi nadama to amma wanda take da hakurin nan fiye da ɗa namiji ita za ta bi umarnin Allah da dokokinsa ne ta zauna da mijinta ta yi biyayya kamar yadda Allah ya ce kuma a dakaice barin faɗa miki abin da za ni ke ganin hakurin ƴa mace waje ɗaya ne yau ni matata idan Allah ya jarce ni da lalura za ta iya zaman jinya ta har wani dogon lokaci amma shi ɗa namiji ba zai kasance ya zauna da matar shi ta jinya ta huta uku ba ya zama da ita sai a wayi gari ya ce ki koma gidanku ko kuma a wayi gari in yana da zai kawai sai waje ya wayi gari ya aure ita gaba ɗaya ya riga ya yi kwandemin ɗinta kenan kin ga anan hakurin ya mace kenan amma ita ya mace za ta iya jinya ɗa namiji sama da shekara goma tana biyar da shi tana jinya su ga wanda ta bi Allah da manzonsa kenan amma kuma wanda ba ta bi Allah da manzonsa ba idan ta ga ta yi ta ce ka ni fa na gaji saboda ka bani takaddata to amma haƙin aure yana wajen ɗa namiji dole sai ya ba takadda in ba takaddan nan ba bayan da za ta yi to saboda ni a nan nake ganin hakurin ya mace
amma aji mu'azu baka ganin akwai mata da ba su da kwata-kwata waɗannan abubuwan da ka faɗi saboda akwai macen da zaka ga ban sani ba ko tun daga wajen tarbiyya ne za ba ta mutunta mijinta duk abin da mijinta ya kawo za ta rina bai isa yi magana ta zauna ta bi umurnin shi ba duk abin da zai faɗa ba haka yake a wajenta ba to hakan kuma sai kaga a wannan bangaren sai kaga wani namiji ne sai ya ce kai yana hakuri da ita ne saboda a ba mamaki haihuwar da ke tsakaninsu da kuma idan ya duba cewa mutuncin iyaye shi yake sa yake zama hakuri da ita duk da cewa dai kowane bangaren ma yana da nashi
to ai a takaice shi dama aure ai ba za ka yi sai ka dubi asali ko ka dubi foundation kuma kamar yadda nake bada labari ainihin bada labarin auren ne akan gidan da ya shafi tarbiya ba gidan da bai shafi tarbiya ba ai alal misali mutane suna cewa tsuntsun mage ba ta mage kuma a takaice ita tarbiya na ƴa mace ai daga gida take ai saboda ka iyaye ma sukan ce ka kiwon ƴarka fiye da kiwon ɗa namijinka fiye da kiwon ɗa namiji saboda ita ƴa mace ita ya kamata kai kiwon ta kai ga duba halayenta ka kuma tafiyar da ita kamar yadda Allah ya ce tun tana karamar ta amma ɗa namiji in kai iya bakin yinka to saurara mishi amma ƴa mace ba yanda za a fi ƴa mace domin ka ce zaka wulakantar da ita domin ko abun kunya ta dauko gidan ubanta za ta dawo shi ko ɗa namiji duk abin da ya can ma duniya ta ishe shi to saboda ka ai tarbiya ita ake so saboda ka aka ce idan zaka nemi aure ka nemi gida wanda yake da tarbiya wanda kuma ya kasance uban nan yafi karfin mahaifiyar nan amma ya kasance ko ya mu lokacin ba ka ce kakka nemi ƴan mace abinda zaki cewa kakka nemi ƴar mace saboda ita macen nan gaba ɗaya juyo mahaifin nan take yanda take dama to kaga ba irin waɗannan nake ba ina ni ina magana ne akan sunnan manzo sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka samu kyakkyawar tarbiya suka kuma yi abu na ƙware suka kuma san ya kamata akan su nake magana kuma a takaice duk matar da ta ji wannan al'amari ko kuma wanda ya ji wannan abu ai ya tabbatar ni ina wannan bayani ne akan sunnan manzo sallallahu alaihi wasallama
to aka yace Hajiya Bintakin da ya ji abinda Malam Ma'azu ya faɗi kan abin da ya shafi wato yana ganin kamar mace ta fi haƙuri inda ke ma dai a hakan cika goyen mabaya to baki ganin wannan zamani da ake ciki mata wani lokaci sukan yi haƙuri ne idan suka duba cewa suna fuskantar kalubale da dama amma wasu suna yin haƙurin ne saboda abin da suke samu a cikin gidan auren ma'ana ba tana tunanin idan ba ta yi haƙuri ba ta koma gidansu abin da take ci a gidan mijinta ba mamaki mijin yana da rufin asiri to ita wannan kwadayin kawata ta sa sufa ita ma sufan take son ta sa kawata ta shiga mota ita ma motan take son ta shiga amma kuma cancan karkashin kasa tana fuskantar kalubale sosai shi yasa take haƙuri ba kya ganin hakan tana cutar da kanta ne
to gaskiya akwai cutarwa kam sosai amma dai duk wani abu da zan faɗa baban mu ya riga ya gama faɗi kuma maganan wai kawata ta sa sufa ni ma in ce zan sa sufa ko in ganta da mota ni ma in ce zan hau mota to ba anan take ba fa akwai matsala a baya shin ita ta tabbata mijin ne yake mata ko ku ana da yankan float ne a waje dan yanzu mafi yawanci mata haka suke yi ana hakuri a gidan miji amma hakurin na dole ne wata bakar kasuwa ake ci a waje to wannan bakar kasuwar da ake ci a waje ita ce take zaunar da matan a cikin gida ba wai hakurin Allah da annabin bane kin gane akwai abubuwa da dama da yake faruwa musamman mu mata kin ga muna harkan kungiyoyi muna shiga muna gani akwai namijin da bai iya ci da gidan shi amma ya yadda matar shi ta fita ta je ta nema kuma neman bai san wani iri ake yi ba ita za ta biya haya ita za ta biya kudin makarantar yara ita za ta ci da gida ita za ta komi da komi to shi yana iya hakuri da ita ita kuma hakurin da take yi da shi dan shi kariya ne a wurin ta tana gudun kar ta fita wata baraka ta zo ta samu ko kuma wani abu ya zo ya faru a rinka cewa dama ba mijin bane kaza da kaza take yi da sauransu kisan halin mu mata gaskiya muna da irin wannan abubuwa in mace ta mota ni ma a buri na zan iya cewa sai na hau mota amma sana'an me take me kuma take aikatawa to hakuri ya kasa kashi kashi akwai hakuri na zamantakewa na fi sabilillahi na tsakani da Allah wanda kin dauko tarbiya ne tun daga gida kin ga yanda mahaifiyarki take yi da mahaifinki akwai ko babu da dadi babu dadi kin yi hakuri da wannan to akwai kuma ballagazazzin iyaye wanda komi abu ne ya faru za su iya yi a gaban iyaye maza su ba sa tunanin wannan yarinya za ta tashi da irin wannan tarbiyyar gaba ko kuma shi da namijin ya dauki wata tarbiyya da mahaifin shi yake yi idan su sai ya rufe idan aka tashi abubuwa to da dama irin wannan abubuwan shine yake faruwa in yaro Allah bai tsare ba ba mai tarbiyya bane sai kiga ya tashi da wannan ko auren aka yi ma sai a hankali ba dama namiji ya magana sai ta dauko magana ta yaba sa kamakon abin da ta baro baya kenan ana yi shi ma in yazo zai iya juya matan yanda yake so in tayi magana yana iya ma yace mata ai aura minki akai ba ni na so ba saboda haka sai dai ki hakuri da zaman da za mu yi tare da ki da dama irin waɗannan abubuwan malama yana faruwa gaskiya fiye da yanda ya kamata amma shi maganan da baban mu yayi wannan magana ne mai kyau ba wai dan yana goyen bayan mu mata ba in gaskiya ta zo akan kowa zaka iya faɗi maganan gaskiya amma hakuri kam hakuri da ake faɗi hakuri hakuri mai suna hakuri gaskiya mu dai muna da hakuri kan mu mata muna da hakuri fiye da kima
Masu sauraro kada ji ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne dake zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka dake a birnin Washington DC. Ina gadi an zamu dakata da wato tattaunawar namu inda zamu leka fagen waƙe-waƙe amma kafin nan bar mu dan sauraro kana muka dawo.
Waye zai ta da ikon na mu ba mani funta ta da yan uwa ko waye cuci mun mu bar shi da Allah. She a body by my he finds a note to you not a gatuta when you must go ya na dani Allah ya bani by warwaka ayyu sake dan zaki ya girma ayyu sake dan zaki ya girma.
To haka yake masu sauraro idan muka dawo fagen waƙe-waƙe kuma ayo muna tare ne da wani mawaki wanda zai gwada mana hanyoyi da matakai da ya bi domin cimma wato muradinsa na zama mawakin zamani. To barka da zuwa.
Yauwa barka ku.
Ya sunan bakon namu na yau.
To jama'a assalamu alaikum. Ni dai sunana Yahaya Zango. Amma an fi kira na da Yahaya Mai Ganga.
To masha Allah. To wannan sunan Mai Ganga daga ina ya samu asali ne?
Eh ni makadi ne.
Ah to ashe ma dai ba iya wakar bace.
Iya gaskiya muna da abubuwa da yawa.
Eh to idan ka ce makadi kaman makadin gargajiya kenan kowani iri?
A makadi na zamani.
Na zamani kake?
Na zamani.
To amma me yasa ka zabi na zamani tunda muka duba zamu ga cewa musamman ma manyan mu sun fi son su rika jin waƙoƙi kaman na mutanen da tunda na ɗan zamanin yayi yawa yanzu.
To gaskiya ne. Gaskiya mu ɗan zamani ne shi yasa muke yi saboda ɗan zamani. Alhamdulillah kuma mutane suna ba mu haɗin kai yadda ya dace. Ana kuma sauraron mu saboda sako muke isarwa.
Haka ne. To a matsayinka na matashi ya ka dauki harkar waka?
Gaskiya ni na dauki harkar waka sana'a ce. Saboda harkar waka ta kai ni inda ban je ba. Ta kai ni inda ban taba tsammanin zan je a rayuwa ba. So ni na dauke ta sana'a ce kuma sana'a ce wanda nake isar da sako daidai gwargwado kuma alhamdulillah.
Haka ne. To ta ya ka fada cikin wannan harka ta waka tsindin haka?
Gaskiya yanda na fada harkan nan saboda Adamu Zango yana matsayin kaman yaya ne a wajena. Yana matsayin cousin ne a wajena. So lokacin da na gama secondary school na shigo harkan waka, saboda lokacin da nazo 2009 nazo na fara koyon kiɗa. Da na fara koyon kiɗa abun ya dan fara ƙarfi sai na fara hadawa da waka. So to amma na fi ba kiɗan lokacin space. Saboda kiɗa ne na yi focusing a kai. Sakamakon shi ɗan wannawa yana gwada mu akan cewa tsaya mai da hankali akan kiɗa. Waka ba wani abu bane in Allah yarda indai kana da nasibi a harkan insha Allah za ka kai inda kake.
To kai maganan kai makaɗi ne na zamani. Ya za ka bambanta mana tsakanin zama makaɗi da kuma mawaki?
Gaskiya zama makaɗi abu ne mai wahala. Ɗan gara-gara zama mawaki. Saboda kiɗa abu ne mai wahala. Abu ne wanda za ka yi amfani da technology.
Shi kiɗan kenan.
Eh. Za ka tsaya ka koyi shi sannan bayan ka tsaya ka koyi shi sai ka tsaya ka in mutum ya zo zai waka zai baka kari sannan ka fara zana karin a jikin piano. Ka amshi karin nashi ka yi kiɗa har mutum ya ji ya ce gaskiya kiɗan nan ya yi. Ya bani abin da muke so na ji daɗi. In ka zo za ka ɗora waka normal za ka ɗora. Babu wani gardama.
To waka kuma ba.
Waka kuma abu ne wanda za a koya maka idan aka koya maka zuwa wani lokaci in kana yi kana ce ka dage sai ka ga Allah da ka
samu abin da kake so. Haka ne. To mutane da dama suna kallon ku mawaka a matsayin kamar waɗanda ba su da tarbiyya ko kuma waɗanda ba su san abin da suke wato yi ba. Me za ka ce game da hakan da wato yadda mutane suke kafa wannan kallon?
To abin da na sani ita duniya dai kasuwa ce. Kuma a taon da muke koyi da shi akwai wanda suka ga yanayin abin shi suka ce bai yi daidai ba wato Annabi sallallahu alaihi wasallam. So ni ban dauka akan cewa dan wani na yi abu ya ce ban yi daidai ba ko kuma ina duba abin da na ga ya dace ne yi shi. So dama duniya dole ne ko ka yi mai kyau ko ba ka yi mai kyau ba sai wani ya zage ka. So ni ba na bi ta mutane abin da ke gaba na kawai nake yin shi.
To yanzu akwai waƙoƙi da kai da dama wani waƙa ne a bakan damiyarka wanda kai ya fito da kai duniya aka san ka?
Gaskiya duniya labari.
Duniya labari.
Duniya labari.
To da ni da masu
na yi bidiyon shi lokacin labar kuma duniya ta san waka sosai
haka to da ni da masu sauraro za mu so ka dan rera mana wannan waka na duniya labari
ga yanda baitin waka yake duniya labari karkata kura kanka ko ya kace karkai rainukan matsayin da ilahu ya yi ma
mujeko duniya labari karkata kura kanka ko ya kace karkai rainukan
to masha Allah to akwai irin wato kalubale da ake fuskanta a cikin wato harka na waƙoƙi ko in ce a rayuwa ma gaba daya wani irin kalubale kake fuskanta ta bangaren wannan harka ta waka
dama dai odo rayuwa dai dole zaka dinga samun kalubale amma ni kalubalen na samu gaskiya lokacin da nake koyon aiki amma yanzu alhamdulillah gaskiya babu wani kalubale da nake samu da ni da abokaina ko kuma wani abun nan gaskiya yanzu dai babu
wannan to sanadiyar harkar waka wani irin abun bakin ciki ka fuskanta da kuma na farin ciki wanda ba za ka taba mantawa da shi ba
gaskiya na farin ciki shine abin da ba zan manta da shi ba harkar waka ta dalilin harkar waka na sassan mutane da yawa na samu alkairai na yi aure na kuma yi karatu gaskiya abun ba a cewa komai sannan kuma sai kuma na bakin ciki akwai mutanen da a unguwar mu ko kuma a layin mu wanda lokacin da mutum ya taso yana dan rarrafawa za a ce kai da ma ka daina wannan harkan harkan nan ba mai billewa ba ce
ba a baka kwarin
biyu ba a baka kwarin biyu da sauran su
Assalamu alaikum. Yau da gobe sunana Aishatu. To zamu gabatar muku da kalolin kunu. Da farko da yanzu zamu fara da kunun kanwa na sirhihan hatsi. To yanzu dai an kaje ka samu hatsin ka in na tiya guda zaka yi, in na rabin tiya ma zaka yi. Sai ka zo ka rege shi jan hatsin ka rege ka hece da wahala in ka hece kayanka. Sai ka rege ka hudda tsakuwa. In ka hudda tsakuwa sai ka ba da akai maka mashin sai a surba maka. Aka surwa maka aka ka maka sai ka zo ka bakace ka bakace ka sake murjiya in ka hudda tsakuwar wani ka hudda saltan da wani hantin hatsin wani naja in ka hece sai ka zo ka sa a ruwa ka wanke ka murji ka murji ka mishi wanki ko uku ko hudu ma kayanka duka ka wanke ka hudda saltan da sa ta hutar sal tsakuwa ta huta babu komai a cikin da tsakuwa tunda ba a san shi ayi shi da wata tsakuwa in aka niko maka aka ka maka kuma sai ka tankade kanka ka tankade a lokacin nan ma kuma ka hudda da sal yana da hancin hatsin
ban gimshi numfashin ki ba kamar haka nan salam za a kai a niko shi ba a hada mishi wani kayan kanshi ko kuma wani yaji
ana hada mishi a sa mai citta karamfani da tsidahu sai ka sa kayan kamshi kan akai a niko maka da wannan kayan kamshin da yaji yajin wannan in aka niko maka aka kai ka tankade ka hanka ka tankade sai ka tace kuma wannan dusar ka murce ta ka tace ta da ruwa sai ka tamshe abinka to wani gurin tamshewal yana jiga kanwa ya gama da ife ya tamshe wani kuma kanwal sai a jiga ta a tace ta a gama ta da ruwan tafasawa da za a yi kunun ake sawa kanwal to an kai haka nan kowanne kai a ciki duka yana yi sai ka sa kanwa ka daidaita daidai kanwa kuma ka sa da yawa kanwa ta yi yawa sai ka daidaita abinka da dan tsidihun shi da yajin shi sai ka zo ka dama kayanka a ƙasa in ka dama kayanka a ƙasa kakka dama shi damun nashi yayi ruwa sai kabri haka in dan in yayi ruwa an ka sheka sai yanki to sai ka dama shi da kabri kabrin shi in ka dama da kabrin kawai in ka duko ruwan zahin ka kade jita sai ka kawo ka tabas ka zuba akan da makayan ka ka duko kwanan ka mai kyau kamar san ka da zakai mai kyau a wanke da komi bokitin ka ko tafanta ka ka sabuwa mai kyau haka sai ka dama a ciki ya tawasa ruwan ka ka zuba kan wahai ka duko shi in ka sakke shi a saman ruwa kana iya ajiye shi mai dan suratin hayakin ya huta sai ka duko ka sheka kanka in ka sheka kenan kan motsa shi yayi kunu kai kunun kan waka ka kare
tun masu sauraro duka-duka anan muka kawo karshen shirin namu na yau a madadin Rukayya Basha da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyin su da dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka musamman ma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azzi nake muku sallama daga nan birnin Washington DC. Thank you.